Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masurarro assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Aisha Sule da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Yau ranar Litinin 2 ga watan Maris na shekara 2020. Cikin shirin za ku ji cewa hukumomin lafiya a jihar Kano sun ce sun haɗa hannu da jami'an filin saukar jiragen sama na jihar domin ɗaukar matakan kare al'umma daga cutar coronavirus. Haka kuma za mu kawo muku wata hira ta musamman da wani matukin jirgin sama kan yadda za a kare yaduwar wannan cuta ta coronavirus. Sai kuma wato za mu kawo muku kuma shirin adai na shan kwaya wanda Binta Yasiru ta shirya kuma za ta gabatar mana. Daga nan kuma za mu kawo muku sharhin jaridun Najeriya. Sai kuma wasu ra'ayi da ku masu sauraro ki kira ta waya kuna ajiye mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a barkanku da warhaka ga cikakkun labaran. Kasar Italiya a jiya Lahadi ta ba da sanarwar cewa adadin sababbin kamuwa da cutar coronavirus ya karu da kashi 50 cikin 100 a cikin kwana ɗaya kawai, yayin da aka killace garuruwa da ƙauyuka 11 a arewacin kasar. Ganin yadda take da adadin mutum 1,700 da aka tabbatar sun kamu, yayin da 34 suka mutu, kasar ta Italiya ta zama kasar da cutar ta fi addaba a nahiyar Turai. Hukumomi a kasar sun bayyana cewa suna kyautata zaton adadin zai karu, sanin cewa cutar na ɗaukar kwanaki 14 kafin ta bayyana a jikin bil'adama da kuma lokaci da ake ɗauka kafin a ɗau mataki. Haka zalika kasar na da waɗanda suka manyanta da yawa. Masana harkar lafiya sun ce masu shekaru 65 zuwa sama sun fi saurin kamuwa da cutar. Hukumomi a Amurka sun gargaɗi Amurkawa da su guji tafiya zuwa arewacin Italiya, yayin da manyan kamfanonin sufurin jirgin sama biyu na Delta da American Airlines suka dakatar da zuwa Milan, babbar cibiyar kasuwanci ta Italiya. Da daren jiya Lahadi, jami'an lafiya a kasar Washington, jihar Washington da ke nan Amurka sun bayyana cewa an samu mutum na biyu da ya rasa ransa a sanadiyar cutar coronavirus. Masu bincike sun ce mai yiwuwa cutar ta yi ta yaduwa na tsawon kwanaki a sashin mai yawa na Seattle ba tare da an gano ba. A wata sanarwa, hukumar kula da lafiyar jama'a a Seattle ta ce wani dan shekaru 70 da haihuwa ne ya rasu ranar Asabar. Haka zalika jami'an lafiya sun sanar da cewa ran Juma'a wata mata 'yar shekaru 50 da doriya ta mutu daga cutar, wanda dukkanin su biyu aka bayyana cewa sun yi rashin lafiya matsananci a wani asibiti da Kirkland a gabashin Seattle. A halin da ake ciki, jihar ta Washington na da mutane 12 da aka tabbatar suna ɗauke da cutar. Tsohon magajin garin South Bend a jihar Indiana, Pete Buttigieg, ya haƙura da takara da yake nema na zama shugaban ƙasar Amurka a shekara ta 2020. Kwamitin yaƙin neman zaben Buttigieg ya sanar jiya Lahadi cewa ya janye daga neman jam'iyyarsa ta Democrat ta tsaye da shi ɗan takarar shugabancin ƙasar, yayin da ya tashi ba delegate ko ɗaya a zaben fidda ɗan takara da aka gudanar ranar Asabar a South Carolina. Buttigieg ya ƙara ƙaimi biyo bayan nasarar da ya yi da ƙyar a zaben jihar Iowa a watan da ya gabata, sannan kuma ya zama na biyu dab da wanda ya zama na farko a New Hampshire.
To, an jima kaɗan Aisha za ta kawo mana sauran labaran duniya. Amma kafin nan, hukumomin lafiya a jihar Kano sun ce suna haɗa hannu da jami'ai a tashar sauka da tashin jiragen sama ta Aminu Kano domin ɗaukar matakan kare al'umma jihar daga cutar coronavirus. azantawa da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari, kwamishinan lafiya na jihar Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa. Ya ce baya ga haka gwamnatin jihar ta bada umarnin sake bude cibiyar killace mutanen da suka kamu da cututtuka na musamman da ke yar gaya a gabas da birnin Kano domin shirin kota kwana.
Kano tana ta kokarin yadda za ta tabbatar da cewa ba a samu bullar wannan cuta ba, kamar yadda aka sani yau kwana uku da suka wuce an samu cuta karo na farko a Najeriya, wato a jihar Lagos. Wannan ya kara ba mu kuzari da kwarin gwiwa mu kara jajircewa kan shirin da ake yi. Mun je airport tabbatar cewa an yi tsare-tsare wanda duk wanda ya shigo za a tabbatar da an duba shi, an auna shi, ba shi da wata matsala makamancin wannan kafin ma sako shi fito daga filin jirgin sama. Wannan kenan, cikin kuma ba fata muke ba in an samu wata matsala wacce za a iya gani cewa sai an sake bincika, sai an sake auna, an samar da wurare inda za a yi wannan din, sannan kuma an samar da ambulance, wato motar daukar marasa lafiya wacce za ta iya dauko marasa lafiyan nan daga Chai Airport har a kai cibiyar da aka ware domin kula da marasa lafiya irin wannan. A cibiyar nan an samar da ma'aikata kuma an horar da su, kuma ana ci gaba da horar da su domin su tabbatar da bada kulawa ta musamman ga mutane da ake ganin ko suna dauke da irin wannan cuta. Kuma an samar da kayayyaki na kariya da su kansu ma'aikata za su yi amfani da shi.
Kai maganar kun hada gwiwa da hukumomin tashoshin jiragen sama, wannan irin tsari aka yi?
Idan fasinja shiga jirgi akwai form din da ita ma'aikatar lafiya ta kasa ta ba kowane jirage domin duk kowane fasinja hawo ya cika. Wannan zai ba da dama a san daga inda yake da tafiye-tafiyen da yayi da kuma address da sauran abubuwa, wanda in suka zo za mu karbi wannan form din a airport. Akwai wuri na farko da ake fara duba, za a duba wannan form, sannan kuma za a dauki temperature din su, zafin jikin su, sannan kuma za a tabbatar an kula in akwai mai yawan tari kamar yadda aka sani, ko yawan atishawa, ko kuma yana wahalar numfashi, to za a sake janye shi daga kan wannan layi a sake kai shi wani wurin inda za a sake duba shi. Idan an sake ganin akwai alamu dai sosai, akwai wurin da za a kai shi a aje shi kafin su ma'aikatan mu su je amfani da wannan mota ta daukar ma'aikata marasa lafiya a dauko shi a kai shi wacce cibiya.
Baya ga su hukumomi na wato tashoshin jiragen sama, bakin nan suna shigowa daga watakila hanyoyi na kasa, akwai wasu matakai da kuka dauka makamantan waɗannan?
Alhamdulillah, shi ma mun yi wannan tunanin, kuma mun gayyaci su NURTW wato hukumar motocin haya, mun yi zama da su mu ga cewa ya za a samar da wata hanya a tashoshin nan na motoci na wajen fadakar da su kansu direbobin da duk ma'aikatan da ke wannan a tashoshin mota, domin su fahimci da cutar take, domin su fahimci alamominta, domin kuma su kula da kowanne fasinja daga ina ya zo.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To yanzu kuma har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma dai ga Aisha dauke da sauran labaran duniya.
Wani jami'in bincike na Majalisar Dinkin Duniya ya yi tur da matakin da kasar Eritrea ta dauka na fatattakar masu kokarin morar yancin su na dan adam da kuma masu kokarin morar yancin su na yin addinin su, a cewar wani rahoto. Kazalika da mawuyacin tsarin shiga sojin kasar dole na lokaci mara adadi da kuma yawancin zarafi a kasar. A rahoton na Majalisar Dinkin Duniya game da halin da yancin dan adam ke ciki, an samu matsalar take hakkin dan adam da yawa wanda ya kunshi kame yan kasa ba bisa ka'ida ba, ke tahaddin mutum da azabtarwa. Wakiliyar Majalisar Dinkin Duniya ta musamman da ke kula da haƙƙin ɗan adam a Eritrea, Daniela Krevet, ta nuna rashin jin daɗi game da matsayar da gwamnati ta ɗauka game da ‘yancin addini. Ta faɗi cewa ana kame kristoci da suke gudanar da addininsu ba tare da izinin gwamnati ba. Haka zalika kristoci waɗanda gwamnati ba ta amince da ɗariƙarsu ba. Ta ƙara da cewa musulmi ma ba su tsira ba, ana kame su a kulle. Ta kara da cewa
there are however immediate measures that the authorities could take
To akwai wani matakin gaggawa da hukumomi za su iya dauka da bai dogara akan sauye-sauyen tattalin arziki ba, kamar tsaida tilastawa matasa shiga soja, ware ilimin secondary daban da aikin soja na tilas, da kuma samar da matakan sa ido don hana cin zarafin al'umma musamman mata da ake tilastawa shiga soja. Kafar yada labaran gwamnatin Syria Sana ta sanar jiya Lahadi cewa sojojin Turkawa sun kai hari kan jiragen saman Syria a lardin Idlib. Sana ta ba da rahoton cewa matukan jirgin sun fice daga jirgin mara matuki, sun kuma sauka lafiya ba tare da jin rauni ba ta lemar sauka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yayin da cutar coronavirus ke yaduwa kasa zuwa kasa a fadin duniya, wakilin mu na Lagos Babangida Jibrin ya ji ta bakin wani direban jirgin saman kamfanin Azman Captain Muhammad Abubakar kan ko ya gamsu da matakan da ake dauka a filayen jiragen sama a duniya domin kare yaduwar wannan cuta.
Alal hakika idan gwamnatin mu ta himmatu kamar yadda aka ba da himma a lokacin da muka samu matsalar wancan ciwo na Ebola, za a yi nasara. Tunda an ka tuna lokacin Ebola kamar da wasa wannan al'amari ya faru, amma da Allah ya taimake mu, jami'an mu na lafiya da kuma kwamitoci da gwamnati sanada suka yi hubbasa, an bi su an gano duk inda suke kuma aka killace su, wanda hakan ya sa Allah cin ikonsa muka samu saukin yaduwar wannan cuta na Ebola a Najeriya, wanda an ban manta ba bayan faruwar na Najeriya da ya faru a Amerika. Kusan sai da suka turo jami'an su suka zo nan Najeriya, suka kwaikwai irin matakan da jami'an mu nan suka dauka na kiyaye yaduwar Ebola a kasar Amerika.
Ya za a yi da sauran fasinjojin da shi wannan dan kasar Italiya ya shiga jirgi da su daga Italiya zuwa Turkiya, kamar dai sauran ma'aikatan jiragen saman kenan?
To kamar yadda na faɗa ne, matukar gwamnatocin waɗannan kasashe da aka yi zirga-zirga musamman tun da jirgin Turkiya ya fara zuwa kafin ya tafi Najeriya, gwamnatin akwai manifest, wato list na dukkan fasinjoji da suka tashi daga wuri kaza zuwa wuri kaza, wanda dama yana cikin ka'ida da sharuɗa na yanayin zirga-zirgar jiragen sama, cewa a kowane lokaci dole kowane jirgi da zai tashi daga wuri kaza zuwa wuri kaza a samu list na sunayen dukkan wanda suke cikin wannan jirgi. Idan aka yi amfani da wannan, za a yi bincike. Kuma tun da Allah ta ikonsa ya kasance international flight ne, kusan kowa ana da email ɗin shi da phone number, to za a iya tracing wane da wane daga ina ya zo, ina ya tafi, wace ƙasa ya shiga, kuma da ya shiga ƙasar wani jiha ya tafi. Duka wannan abu ne insha Allah wanda idan aka yi hubbasa za a iya gano su baki ɗaya.
To Captain Muhammad Abubakar kenan a tattaunawarsu da Babangida Jibrin. To kafin mu kai ga shirma na gaba, a shakata da wannan waka.
Mata munya da amanar kauye, haka na zo san kuka nan akwai kuma masu dindikan
rayuwa. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yace kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Tokar asha kwaya kwaya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara tokar asha kwaya.
Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na Adena shan kwaya. Sunana Binta Esiru, jagorar wannan shirin, da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako. To kamar yadda wasunku suka ji a shirinmu da ya gabata, inda aka tattauna da kwamandan NDLEA na jihar Adamawa, Alhaji Idris Bello, game da matsalar shaye-shaye a jihar. A wannan mako, wanda zai zama na zango ko kashi na biyu, za mu ci gaba akan matsalolin da hukumomi kan fuskanta wajen yaki da miyagun ƙwayoyi. Yanzu bari mu koma jihar Adamawa a Najeriya, inda wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz zai ci gaba da tattaunawa da kwamandan NDLEA na jihar Alhaji Idris Bello.
Kaman wani matsaloli ne ko fuskanta in kuna gudanar da wannan ayyukan?
To ai ka sa akwai matsaloli da yawa. Kaya na farko akwai dai in yadda da mutane, kuma in aka je za a ga cewa in muka je kame kila akwai yan angon ko yan gano suna so su tausayawa da za a kama ba san a kama su. To akwai no matsalolin abubuwan aiki mali ba mu na su bane ba gamsassu yadda muke so, amma alhamdulillah akwai matsalan wannan inda kai yake aiki kudi wannan abu na son kudi za ka fa mawusu su baka ayyukan za su ce maka ga abin da suke so ko kuma ga yadda suke so. So akwai da irin waɗannan matsalolin da muke ya fuskanta, amma alhamdulillah dai muna san da yadda dai muke yi kuma Allah na ba mu nasara akai.
Kamar yadda ka faɗa a duk waɗannan matsalolin kuna tunkarin da na ba gambo wani batun shi ne batun maganan su kansu wanda ake domin su wato su kuma wani lokaci su kan yi ɗare wajen bayyana irin waɗannan ne kuke wudunuwa da kansu al'umma.
Eh muna abu daidai gwargwado don yes su suna tsoro ne kada zo su bada wani jawabi kuma daga baya a zo a ce su ne, amma insha Allah na riga na gaya musu mu dai anan wannan ba zai taɓa faruwa ba. Kowane ne su zo nan su ba mu duk abin da sirrin da za su iya ba mu ko menene, kuma insha Allah abin cikin sirri ba za su sani ba kuma za a yi aiki yadda ya kamata. Amma kai wannan ma ai da muka yi bayan haka kwatsam muka shiga wurin bai ai mun amfani da wasu wannan mutane kafin mu shige, don in je ka zace zaka yi aiki haka nan ka tafi kai haka nan ba ka ba kai zaka yi nasara ba. To alhamdulillah dai muna yi da mutanen, kuma ina ƙara jaddadawa anan cewa duk da wani da ya kawo mana wani jawabi na ko wani abu dai na sirri insha Allah haka ne kuma ba yadda za a yi asirin ya tono cewon shi ya bada.
To kamar yadda aka sani wannan aikin na dole ne aka fusanci hatsarka kafin mu daga sarmar tuwa shi ne kamar irin wadda ƙalube musamman ma na irin barazana da ake ku jami'an ku.
Eh to ai dama haka ne, duk wani jami'inmu da ya shiga wannan aikin ya riga ya sa akwai hatsari ciki kuma mun ɗauka za mu yi. To muna da iya ƙoƙarinmu, muna kuma akwai abubuwan da ya kamata a yi kuma abubuwan da ya kamata a lura da su in za a je aiki ko ana cikin aikin. So insha Allah muna lura da duk irin waɗannan abubuwan da kuma roƙon Allah, Allah duk shi ne Allah na taimaka mana kuma dai ba wani matsala insha Allah.
Alhaji Idris, kamar yadda ka faɗa suna canja dabaru da sabon san saka nan, wasu bayan sukan ce wasu kan ɓoye magunguna to wasu ma da san saka nan, kamar bincikenku waɗanne hanyoyi da cewa ba dole a faɗe su ba kamar wani dabaru suke canja.
To akwai hanyoyi da yawa kamar yadda ko masu tawowa da shi za ga cewa mutum kila a mota in zai tawo da shi zai sa ni cikin wani ba wai ba za su nuna ba dai ba za su bayyana abin ba. To kuma duk yana da cikin aikin mu, mu ne za mu je mu bincika mu sani irin salolin dai da suke yi abubuwa ko a gida ne ko a hanya ne ko daga ko ina.
Kamar don su duba kwanan akwai inda ake nuna cewa an kama wasu aina ko kama su bayan nan kana wanda an bayyana kuma da su sannan wanda magunguna ne ma yanzu aka fi ta'ammuli da su
an kama wasu aina
a misali a jihar Adamawa wannan kafin Allah ba kuma ne kace akwai ne ko samu nasara bayan shi ne mai kana ne ko kuma ko
sura akwai mai yankan akwai no kasuwan Jambutu nan akwai kasuwan Yola da duk wurare da kuma gurin da kina duk dai ba wuri ɗaya bane ba
kaman wanda ma ayoyin da suka fito amali ne
da su to gaskiya dai tabar wiwi shine mafi yawa to banda su akwai su mai ron kwayoyin nan kaman su tramadol akwai su shulishu akwai su D5 duk da waɗannan abinda suka fi yawa kenan
to masu sauraro sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako inda za mu kawo maku kashi na uku a ci gaba da duba matakan da hukumomi ke ɗauka kan yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a ta amfani da miyagun ƙwayoyi yanzu a madadin Ibrahim Abdul Aziz da kuma Julie Leathers Gresham wacce ta hada shirin ni Binta S. Yaro nake muku fatan alheri ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC
Tukar ashakwaya, kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara tukar ashakwaya. Kwaya ku ba ta da kyan dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ku ba ta da kyan tukar ashakwaya. Tukar ashakwaya.
To a gaida Binta Yaro, kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sakon.
Ake shirye-shiryen gudanar da babban bikin kamun kifi na Argungu na shekarar 2020 a jihar Kebbi, Najeriya.
Sashen Hausa na murya Amurka shi ma ya shirya tsaf zai yi tattaki har zuwa can Argungun domin kawo muku rahotanni da hirarraki cikin hotuna da bidiyo akan wannan kasaitaccen bikin na ƙasa da ƙasa
wanda zai hada da wasannin gargajiya da na zamani har da kaɗe-kaɗe da raye-raye baya ga gasar ta kamun kifi.
Ku dai ku kasance tare da Sashen Hausa na murya Amurka a tsakanin ranakun 11 zuwa 14 na watan Maris domin samun labarai akan wannan kasaitaccen biki na kamun kifi na Argungun da dumudumin su.
Don haka kada ku bari a baku labari. Sashen Hausa na murya Amurka, duniya a tafin hannunku.
To wannan haka yake yanzu kuma lokaci ne da Babangida Jibrin zai kawo mana sharhin jaridan Najeriya.
Fara sharhin jaridin ne da jaridar The Punch kamar sauran jaridar The Punch ta rawaito cewa yanzu haka gwamnatocin jihohin Lagos da kuma Ogun sun gano akalla mutane 100 da ake kyautata cewa sun yi mu'amala da dan kasar Italian nan da kebe bayan an same shi da cutar coronavirus a birnin Lagos. Dan kasar Italian wanda ya shigo birnin Lagos ta kamfanin jiragen sama da Turkiya ta babban filin jirgin saman kasa da kasa wato Murtala Muhammad yana aiki ne da wani kamfanin siminti mai suna Lafash kuma a kawo yanzu gwamnatocin jihohin guda biyu wato Lagos da Ogun kamar da kwamishinan lafiya a jihar Lagos Professor Aken Abayomi ya shaida wa 'yan jaridu sun gano mutane kusan 100 da suka yi mu'amala na ƙud da ƙud ko kuma na nesa da wanda ake kyautata cewa yana da wannan cuta. Sai kuma jaridar The Nation ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu haka majalisar wakilai a Najeriya ta kafa wani kwamiti da zai gudanar da bincike game da zargin da ake cewa za a karkatar da wasu dala miliyan 308 da aka gano na tsohon shugaban Najeriya marigayi Janar Sani Abacha wanda gwamnati ta ce za ta yi amfani da shi wajen gina hanyoyi ga Ibadan zuwa Lagos da kuma Abuja zuwa Kano da kuma gada na biyu na Niger Bridge. Ita kuwa jaridar Leadership ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa an samu ruwan farko a birnin tarayyar Najeriya Abuja, alamun da ke nuna cewa damunan bara ba su sauka da wuri kenan kamar da jaridar ta yi bayani, kodayake kuma cewa jaridar Rosman bai karaɗe sassa daban-daban na birnin tarayyar ba, amma kuma wasu angwanni da suka samu ruwa sun bayyana jin daɗin su da saukar ruwa gani yadda ake fama da tsananin zafi a birnin tarayyar Najeriya Abuja da kuma wasu sassa daban-daban na Najeriya. Sai kuma jaridar The Vanguard, daya daga cikin manyan labaran jaridar, na cewa kokarin da kasar Sin, wato China, ke yi na ƙara samun baki zuwa ƙasa a lokacin da take fama da cutar corona, wato COVID-19, kasar ta China ta yi alƙawarin ƙara yawan izinin shiga ƙasar ga 'yan kasuwar Najeriya. Jaridar Vanguard ta rawaito jakadar kasar Sin a Najeriya na bayyana hakan a wajen wani taro da aka shirya tsakanin 'yan kasuwar ƙasar China da kuma Najeriya a birnin Abuja. Sai dai a cewar jarida, duk da wannan ta yi daga kasar ta China, 'yan kasuwar Najeriya na ɗari-ɗari ganin yadda cutar ta coronavirus ke ci gaba da halaga mutane a kasar ta China da kuma wasu sassa na duniya. Har yanzu dai muna jaridar The Vanguard, jaridar ta rawaito shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na ba da umarni a gudanar da bincike akan wasu jami'an tsaro da aka ce sun bari an yi sumo ga motocin man fetur 295, daga cewa gwamnati ta ba da umarnin rufe kan iyakokin Najeriya. Jaridar Vanguard ta bayyana kakakin shugaban ƙasa Chifemi Adesina na cewa tuni shugaban ƙasa ya ba da umarnin dakatar da waɗannan jami'an tsaro da kuma gudanar da bincike a kansu da gurfanar da su a gaban kuliya domin zama izina ga sauran jami'an tsaron da ke wasa da aikinsu a kan iyakokin Najeriya. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
To madalla, a gaida Babangida Jibrin. Yanzu kuma sai wasu saƙonni da ku masu sauraro ki kira ta waya kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum, murya Amurka daga Uzaini, my heart bakon sani na ka jihar Kati na Najeriya. A yau zan ba da ra'ayi na ne musamman ga gwamnatin Najeriya. Ya kamata ka sama wa al'umma aiki, saboda rashin aiki shi ne ke kawo ƴan ta'adda.
Assalamu alaikum, zan yi magana uba kankan direban trailer da ke garin Magamagumo. Ko Allah, ra'ayi na ne nake so ku ga mu shugaban kasa don Allah. Ya rantsuwa zai yi mutane aiki. Ya kamata yi aiki duk mutumin da da ne a kama shi a hukunta shi, amma maganin a ce za a sa rigar kariya ga dan majalisa bai dace ba.
Sunana Yusuf Maulai da Gwalalo a jihar Bauchi.
Sunana Usman Dogo Madaka Rafi na kwalgwamnan jihar Niger, Nigeria. Ana kira da gwamnatin jihar Niger kan abubuwan da suke faruwa yankin nasin da suka zo su da suke da iyayen mutane a ƙasar a ƙaramin kuma Rafi, gaskiya abin ya yi yawa. Muna kira da gwamnatin jihar Niger, ko da ce ba abin da zaka iya yi, ya kamata a kawo mamu jami'an tsaro yanda yankin nasi suke bin mutane da masina suna kama mutane kaman kaji.
Assalamu alaikum, murya Amurka, mai magana Yusuf Tela mai hula. Gaskiya ina mai goyon bayan gwamnatin jihar Kano yanda ta ɗauki matakin hana almajirai barana. Gaskiya hana baranan da aka hana almajirai ci gaba ne ga al'umman musulmi. Da fara da gwamnatin arewacin Najeriya su ɗauki irin makamancin wannan matakin.
To madalla, da wannan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
To a takaicen, kasar Italiya a jiya Lahadi ta ba da sanarwar cewa adadin sababbin kamuwa da cutar coronavirus ya karu da kashi 50 cikin 100 a cikin kwana ɗaya, yayin da aka killace garuruwa da ƙauyuka 11 a arewacin kasar. Da daren jiya Lahadi, jami'an lafiya a jihar Washington ta nan Amurka sun bayyana cewa an samu mutum na biyu da ya rasa ransa a sanadiyar cutar coronavirus. Masu bincike sun ce mai yiwuwa cutar ta yi ta yaduwa na tsawon kwanaki makonni a sashen mai yawa na Seattle ba tare da an gano ba. Ƙasa da sa'o'i 24 bayan da Amurka da wakilan mayakan Taliban suka rattaba hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta da suka cimma a Doha, babu batun aiwatar da yarjejeniyar ya karci ƙasa.
To madalla, kafin mu sallama, muna mika sakon ta'aziyya ga abokin aiki Muhammad Aminu Joli, wanda mahaifinsa ya rasu a jiya Lahadi a birnin Kano. Allah ya jikansa ya gafarta mana kuma jiye. To yanzu kuma haka ma, muna taya ango da amarya Farid Isa Madawaki da Hafsat Abubakar, wanda aka daura auren su ranar Asabar a garin Kwanto goren murna. Allah ya bada zaman lafiya da zuriya daye ba. Masu sauraro, nan makakashen shirin namu na hantsi, sai kuma an jima da al'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kada a manta, za a yi shafukan mu na yanar gizo domin sake jin shirin. Yanzu a madadin Aishatu Salihu da ta na gabatarwa, sai Salamun Abu wanda ya bada umarni, dama injiniyan mu na yau Jimmy Cook, Mr. Phil Hashin kuma ke cewa salamu alaikum.